نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساك سادوا، وأن مسلة متر البركة مسلة عثمان ابن عفان لكن أنجنا كا شيوانا قرينا كانوا وأن يمشي نجوماء يومنا شاشدا قوات الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدب دار علي هدو دار بين هدو wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 16 na 16 cikin tafsirin wannan sura inda muna cikin ayata 17 kafin mu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi mana za mu yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu amin akwai dai daga cikin ƴan uwanmu da muke tare da su a nan Malam Sadi Wada Aminu Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa mahaifiya ce ko na'am wadda ta rasu a ranar Juma'a da ta gabata sannan akwai ɗaya daga cikin zakakuran ɗalibanmu a wannan makaranta da koyaushe ana tare da shi a karatuttukan da ake a nan masallacin da kuma sauran masallatanmu na nan cikin garin Kano ɗalibi mai himma mai ƙoƙari ƙwarai da gaske da koyaushe an masa shaida da san karatu da san ilimi da nutsuwa da kame kai shi ma Allah ya masa rasuwa shine dan uwa Malam Usama Mukhtar Yola ranar asabar da ta gabata Allah ya masa rasuwa hakanan akwai dan uwa Awalu dan kalwa shi ma anan gwale ina jin shine yake ce gogor mai ko to shi ma dai daga cikin daliban mu ne na wannan majalisi ya wasu masu majalisai mai himma kwarai wajen neman karatu shi ma Allah ya masa rasuwa yau da safen nan akwai dan uwa da muke tare da shi nan Malam Jamilu ladan Allah ya wada kanin mahaifinsa shi ma rasuwa jiya Alhamis don haka waɗannan duka mun haɗa su a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya dan su da rahama Allah ya musu rahama Allah ya musu rahama Allah ya haskaka makwancin su Allah ya haskaka makwancin su Allah ya yalwata kabarin su Allah ya sanya kaburburan su su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ubangiji ya sanya aljanna ce makomar su kyawawan ayyukan su Allah ya karba musu kurakuran su da laifukan su Allah ya yafe musu Allah ya bawa ƴan uwa da masoya hakuri da dangana ba su ladan hakuri da dangana sannan akwai mahaifin ɗaya daga cikin malamanmu Dr. Bashir Ali Umar Allah mahaifinsa ba shi da lafiya kuma yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya gaggauta bashi lafiya ya ta shiga fadarsa Allah ya gaggauta bashi lafiya
من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
الله سبحانه وتعالى da yake yabawa mu'minai yake ambata sunan su yace as-sabirina sune waɗanda suke masu hakuri as-sabirina was-sadiqina sannan masu gaskiya wal-munfiqina sannan masu ciyar da wal-qanitina sannan waɗanda suke masu da'a wal-munfiqina masu ciyar da dukiyarsu wal-mustaghfirina bil-ashar masu neman gafara a ƙarshen dare sannan Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka nan ma abota ilimi su ma sun shaida qa'iman bil qisti yana mai tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi al azizul hakim mabwayi kuma mai hikima a wannan aya ta farko as-sabirina was-sadiqina mun fara tafsirin ta mun ambaci wasu daga cikin waɗannan sifofi da Allah subhanahu wataala ya sifanta mu'minai da su mun tsaya kan fadar sa wal munfiqina da masu ciyarwa wato sune masu ciyarwa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin dukkan al'amura da suka danganci biyar Allah subhanahu wataala kamar bayar da zakka kamar sadaka da dukiyarsu kamar sada zumunci da kyautatawa makusanta da taimakawa mabukata da sauran ayyukan alkhairi waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su ba tare da suna almubazzaranci ba tare da suna kauro ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama sune waɗanda in suka ciyar da dukiyarsu ba sa almubazzaranci sannan kuma ba sa kauro ciyar wasu ta kan zanto tsakatsaki haka nan ubangiji yake cewa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basṭ fa taq'uda maluman mahsura kada ka daure hannunka a wuyanka ta hanyar rowa wala tabsutha kada kuma ka shimfida ta gaba daya ta hanyar almubazzaranci Allah ya ce fa taq'uda maluman sai ka zama abin zargi saboda rowa mahsuran kuma wanda yake mai nadama saboda koro saboda almubazzaranci haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataa sayaj'alu Allah ba'da usri yusra ubangiji ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'a mai wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qadira alayhi rizquhu wanda aka kuntata masa arzikin sa kuma falyunfiq mimma ataahu Allah to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah baya kallafa wa rai sai abin da ya bashi sayaj'alu Allah ba'da usri yusra da sannu ubangiji zai sanya sauki bayan tsanani to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya yi masu ciyarwa ciyarwa irin wacce Allah subhanahu wataala ya umarni da ita ciyar wanda babu kauro a cikinta babu rowa a cikinta sannan kuma babu almubazzaranci to wannan ita ce ciyar wanda Allah subhanahu wataala yake yabo kuma yake yabo masu yinta ba irin ciyarwa da kashe dukiya irin na kafirai ba makiya Allah waɗanda suke kashe dukiyarsu ma dudiyar dukiya yadda za su yaƙi addinin Allah za su yaƙi masu addini za su yaƙi kyawawan ɗabi'u za su yi faɗa da gaskiya to wannan dukiyar da suke ciyarwa dukiya ce da take za ta zama musu nadama ranar gobe kiyama innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ce waɗanda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu dan su hana bin mutane bin hanyar Allah dan su toshe hanyar Allah Allah ya ce fasa yufi kuna hada sanda za su ciyar da dukiyar tasu sun ba ta kuno alaihim hasra sannan ta zamo musu nadama ranar gobe kiyama sun ba yi gulabu na sannan da karshe dai a yi nasara a kansu ba za su yi nasara ba duk irin abin da za su kashe domin su yada alfashan su yada barna a bayan kasa su yaƙi gaskiya da addini dukiyar tasu ba za ta yi amfani ba wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ya ce waɗanda suka kafirta ana tattara su zuwa ga jahannama to sannan Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara a ƙarshen dare wanda suke roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu bayan sun kwana suna salloli suna bautar Ubangiji subhanahu wataala, yayin da asuba kuma ta kawo kai, to a daidai lokacin kuma sai su daga hannu suna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu gazawar su da kasawar su da kurakuran su da abubuwan da suka yi na laifi wanda suka sani da wanda ba su sani ba. Annan an kebance ƙarshen dare da ambato, domin ibada a cikin dare tafi wato nuna ikhlasin mai yin ta. Ibadar dare take tsara tabbatar da ikhlasin wanda yake yin ta. Shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa ba wato munafiki ba ya kiyamul layl, wato sallar kiyamul layl ba ta munafiki bace. Saboda aka ambaci ƙarshen dare, saboda a lokacin ikhlasi ya fi tabbata ya fi bayyana. Sannan kuma a wannan lokaci har ila yau yakan zama mafi wahala ga waɗanda ba su saba ba, sai su zuwa daidai wannan lokacin da bacci yake da daɗi, sai a lokacin kuma za su zauna su kwantawa bacci suna ta roƙon Allah. Lokaci ne kuma da masu bacci a lokacin baccin yake ƙara daɗi. Saboda haka ƙarshen dare, kamar yadda malamai suke cewa ashaqqu ala ahlil bidayati, waɗanda suke masu farawa to lokacin mai fi musu tsanani, ya fi musu wahala saboda daɗin bacci da yake cikin wannan lokaci. Sannan wa arwahu li ahli nihaya, amma waɗanda suka kai koli wajen bautar Allah, suka kai wato magariyar tikewa a gurin bautar Allah, to a lokacin ma ne suke fin jin daɗi a daidai wannan lokaci. Saboda a wannan lokaci zuciya tana zama gare-gare, wato gare babu wani abu na wato shagulgular rayuwa a tare da mutum. Saboda haka a wannan lokacin zuciya gare-gare take. Kuma sannan lokaci ne da mutumin da ya kai wannan lokaci yana ta bautar Allah, alama ce da take nuna cewa babu shakka wannan mutum ya himmatu, ya damu da al'amarin lahirarsa. In bai damu da al'amarin lahirarsa ba, babu yadda zai yi ya hana idansa bacci har zuwa wannan lokaci yana bautar Allah. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya yabe su da cewa suna neman gafararsa a daidai wannan lokaci. Saboda me? Saboda na farko wannan lokaci ne da Ubangiji subhanahu wataala shi kansa yake saukowa sama ta kusa, yake saukowa sama ta kusa, yana tallata rahamarsa da gafararsa ga bayansa. Lokaci ne da Allah yake karɓar addu'o'in bayansa, kamar yadda ya zo cikin sahihaini hadithin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana sauka kowane dare a zuwa sama ta kusa, lokacin da ya zanto sulusin dare na ƙarshe yayi saura. Allah ya rika cewa man yad'uni fa astajiba lahu, wane ne zai roke ni in ansa masa addu'a sa, wane ne zai yi addu'a ya roke ni in ansa masa, wa man yas'aluni fa utiya, wane ne zai tambaye ni in bashi, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa. Ubangiji shi da kansa a lokacin yake neman mai neman gafara ya zo ya nema ga kofa a buɗe. Don a wannan lokaci babu wanda idansa yake faɗake yana bautar Allah sai wanda yake daman mai himma ne, sai wanda yake daman lahiraci a gabansa. To ga Ubangiji da kansa, saboda rahamarsa da tausayinsa ga bayansa, shi da kansa yake zuwa ya samu bawansa yana cewa wane ne wane ne wane ne, yana tallata masa wato rahamarsa, yana tallata masa gafararsa. Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya fitar da riwaya daga Muharib ibn Dithar, yake cewa akwai wani baffansa yana zuwa masallaci, to sai ya ji wani mutum a hanyarsa ta zuwa masallaci yana addu'a, yana cewa Allahumma da'autani fa ajabtu wa amartani fa ata'tu wa hadha sahrun faghfir li. Yana addu'a, wannan mutum yana addu'a yana cewa ya Ubangiji, ka kirawo ni na ansa maka, ka umarce ni na yi maka biyayya. Ya ce wa hadha sahar, to ga shi yanzu ga ni a ƙarshen dare, faghfir li, don haka Allah ka gafarta mu. Ya saurara ya ji wannan murya daga ina take, sai ji tana fitowa daga gidan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka sai yake tambayar Abdullahi dan Mas'ud cewa ga abin da yaje yana faɗa, sai yake ce masa Annabi Yaqub alaihi salam ya jinkinta addu'ar da ƴaƴansa suka nema yayi musu zuwa ƙarshen dare, lokacin da suka ce ya abana safir lana zunubana inna kunna khati'in, ya mahaifin ka nema mana gafarar laifukan mu da muka yi, lalle mu mun tabbata masu laifuka ne. To shine yace saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafur, innahu huwal ghafurur rahim. Yace da su ba jumawa zan nema muku gafarar ubangiji na, lalle shi mai gafara ne mai jin kai. To da suka nemi gafarar sa a wani lokacin sai yace ba jumawa zan nema muku gafara, shine malami suka ce ya jinkirta nema musu gafara, bai nema musu ita a wannan lokaci ba, ya jinkirta sai sulusun karshe na dare, sai ɗaya bisa ukun dare ya yi saura, a lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sauka yana tallatawa bayansa gafararsa da rahamarsa, a lokacin zai roƙa musu gafara. To shi yasa shi ma Abdullahi dan Abba dan Mas'ud yake faɗar wannan addu'a, cewa ya Ubangiji na roƙi ka kira da na ansa maka, ka yi umarni na yi maka biyayya, to ga mu a ƙarshen dare ya Allah ka gafarta mu. To Ubangiji ya yabi waɗannan bayansa da cewa masu neman gafara ne a daidai lokacin wato ƙarshen dare na farko saboda saukar Ubangiji a daidai wannan lokaci, na biyu kuma saboda a nuna cewa sun kwana ba su yi bacci ba, suna bautar Allah har zuwa wannan lokaci, suna ƙiyamul layli bayan sun gama ibada kuma sai su rufe ibadar da istighfari, bayan sun gama ƙiyamul layli sai kuma su rufe shi da istighfari, wanda Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, sun kasance qalilan min al-layli ma yahja'un, baccin su kadan ne da daddare, dan wato lokaci kadan suke yin bacci a daddare da daddare, wabil ashari hum yastaghfirun, sannan a ƙarshen dare kuma su masu neman gafara ne, wato suna neman gafara da ƙarshen dare. Wannan ɗabi'a ce ta bayin Allah, yayin da suka bauta wa Allah suka bauta wa Allah suka gama, to zuciyarsu tana gaya musu cewa har yanzu ba su yi komai ba, kuma har yanzu su gajiyayyu ne, masu kasawa ne a gaban Ubangijinsu, don haka suna roƙon Ubangiji ya gafarta musu kasawarsu. Wannan ibadar ta su ba ta sa musu girman kai da jijiyi da kai da nuna isa, sai dai ta ƙara musu jin wato ƙasƙanci gaban Ubangijinsu, da cewa har yanzu ba su ba da haƙƙin da yake kansu dangane da Ubangiji, bautar Ubangijinsu ba. Duba suratul Muzammil, Ubangiji subhanahu wataala ya buɗe ta da maganar ƙiyamul layl, ya ayyuhal muzammil qum al-layl illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Allah ya magana qiyamul layl tun daga farkon surar, sannan kuma sai Ubangiji ya rufe ta da magana istighfari, wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim, ga magana qiyamul layl a farko, sannan kuma aka rufe surar da istighfari, ku nemi gafarar Allah, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai, dan a nuna maka cewa kada ka rudu, dan Ubangiji subhanahu wataala ya hore maka tsayuwar dare, yayin da mutane suke bacci kada wannan ya rude ka, ka rika gan cewa ai kai yanzu ka gama bin haƙƙin Ubangijinka, kai yanzu ka zama wani waliyyi, saboda haka ka rika wani hura hanci kana ji da kai, a'a ka rika daukan kanka cewa har yanzu haƙƙin Ubangijinka da yake kanka ba za ka iya saukewa ba, kuma wataƙila wannan ibadar ma da kai akwai wasu wurare da ka kasa, akwai wasu wurare da suka samu tasgaro, don haka ka nemi gafarar Ubangiji. Shi yasa za mu ga a wuraren ibada da daban-daban Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana istighfari, ga ruwa sallah da girman sha'aninta, Annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa, hadisin Sauban da hadisin Aisha, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zarar ya gama sallah abinda yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, sana Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. sai haka daga ya gama sallah wanda ita ce mafi girman ibada to sai ne magafarar Allah ne koda wannan ibada ta sallah da yayi lalle ba zai ce ya cika komai da komai ba wata kila akwai abin da bai iya yin sa yadda ya kamata ba Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu to annabi ya shar'anta mana wannan yayin da muka gama ibada hakanan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da alhazai za su baro arfa su nufo muzdalifa thumma afidu min haythu afada an-nas astaghfirullah innallaha ghafurur rahim kaga dai aikin hajji ibada ce da Allah subhanahu wataala ya sanya falala mai girma a cikin ta ta yadda idan mutum ya tsawa arfa da ikhlasi da tsantsar da zuciya ga Allah subhanahu wataala ubangiji yana yafe masa kurakuransa yana yafe masa zanubansa yana dawowa kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi amma ubangiji cikin tarbiyyar da ya bawa mu'minai kada wannan ya sa su rika jin kamar yanzu ba su da buƙatar neman gafarar Allah bayan sun kwararo sun baro arfa Allah ce to kuma ku nemi gafarar Allah ku nemi gafarar Allah akwai wanda zai cika rayuwarsa da saban Allah sai a lokacin hajji ce zai je hajji dan akan kare masa duk zunubansa baya jin cewa tana yiwa wannan hajjin ma ta zanto cikin ayyukan da Allah bai karba ba bai sani ba bai sani ba Al-Hasan al-Basri yana cewa da ina da tabbacin sujjada ɗaya zan yi Allah ya karba to da ba karamin farin ciki zan yi ba saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah kawai yana karba ne daga masu takawa to inda har ina da tabbacin Allah ya karbi sujjada ɗaya tawa to na samu shaida mai kyau kenan ina cikin masu takawa kuma takawar nan ita ce take sawa a samu kowane irin tagamushi daga Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahr saboda haka bawa kada ya bautarsa da Allah ta sa ya rika jin wani abu ya rika ganin kamar shi yanzu ba shi da wani shamaki tsakaninsa da Allah kuma shi yanzu ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza har ya rika rena bayan Allah ya rika rena wasu kada yayi wannan saboda haka ubangiji ya shar'anta mana wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa da girmansa da darajarsa a gurin Allah subhanahu wataala ba a taba yin wata halitta da Allah subhanahu wataala ya ba wa daraja kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu soyayya a gurin Allah kamar yadda manzonsa ya samu babu wanda ya samu ɗaukaka irin tashi amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya dora masa aikin da'awa da shine mafi girman aiki da Allah subhanahu wataala yake ba wa bawansa annabta manzanci aka bashi kuma manzanci da yafi na kowane manzo da aka taba yi a bayan kasa saboda manzanci ne wanda ya shafi duk duniya ya shafi mutum da aljanna duka amma da ya gama wannan nasarar Allah ta zo fatahi ya zo sai Allah ya ce to yana yi ta tasbihi tare da neman gafara ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan nasarar Allah ta zo da buɗi kaga mutane suna shiga addinin Allah dodo dodo kungiya kungiya kaga nasara ta riga ta samu kenan wanda kuma haka shine ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama isar da sakon Allah cip cip mutane suka riga zuwa shekara ta tara amul wufud mutane suka riga zuwa kungiya kungiya suna mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nasarar Allah ta gama tabbata akai fatahu makka a shekara ta 8 to sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka da masa kirari wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa kaga dai irin aikin da Allah ya dora masa kuma ya sauki amma duk da wannan Allah ya kwadaitar da shi ya umarce shi ya nemi gafarar Allah to kaga wani aiki ne yanzu zaka yi ka ce yanzu ka gama baka buƙatar neman gafarar Allah shi yasa babu abin da yake istighfari babu abin da yake istighfari duk wani bala'i duk wani tashin hankali da mutane za su shiga in sau koma ga istighfari ubangiji subhanahu wataala zai kawo musu dauki wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu Allah ce ku nemi gafarar ubangiji sannan ku tuba zuwa gare shi ubangiji zai ba ku jin daɗi mai kyau zuwa ga ajali ya wato kayyadajje sannan ya ba wa kowanne mai falala falalarsa, wato duk wanda yayi wani aiki Ubangiji ya tanadar masa ladansa zai biya shi, zai biya shi akan aikin sa. To haka nan Ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya nuna mana amfanin neman gafara. Saboda cikin sifofin bayin Allah dinnan da Allah ya ambata wanda suka cancanci shiga aljanna masu takawa dinnan da al-jalalina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sifofin su dinnan da Allah ya ambata da su ne hakuri da gaskiya da wato da'a ga Ubangiji da ciyar da dukiyar su da kuma istighfari a ƙarshen dare. Waɗannan sifofi da Allah ya ambata sifofi ne masu matukar muhimmanci a rayuwar musulmi. Kusan waɗannan su suke rike da jigon rayuwar kowane musulmi. Babu al'ummar da wato al'umma ta musulmi ba za ta samu ɗaukaka ba sai ta sifantu da waɗannan sifofi. Waɗannan sifofi su za su ba ta ɗaukaka, za su ba ta ci gaba a cikin rayuwarta. Idan bawa mumini Allah ya ba shi haƙuri, to ya fi ƙarfin raki akan kowane irin abu da zai same shi mai raɗaɗi. In dai Allah ya ba shi haƙuri, to babu kuma raki tare da shi, ya fi ƙarfin raki. Sannan duk wasu nauye-nauye na da'awa da Allah ya ɗora masa, to zai iya ɗaukar su, isar da saƙon Allah, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Ubangiji da ya ɗora masa waɗannan abubuwa, to da haƙuri zai iya ɗaukar waɗannan abubuwa. Ta hanyar haƙuri ne zai iya saduda ya miƙa kansa ga Allah subhanahu wata'ala, ya bi umarnin Ubangiji sau da ƙafa, saboda haƙuri da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da juriya zai karɓi hukuncin Ubangiji, kuma ba tare da raki ba zai karɓi hukuncin Ubangiji da yarda. Sannan ta hanyar gaskiya wadda Ubangiji subhanahu wataala zai ba wa mumini, to ita ce za ta ƙara masa izza, izza ta mai gaskiya, sannan ta cire masa tsoro daga zuciyarsa. Idan mutum ya zanto mai gaskiya ne, mai riƙe da gaskiya, wanda da gaskiya ne komai yake tsayuwa da ƙafafuwansa, to wannan gaskiyar za ta ƙara masa izza, sannan wannan gaskiyar kuma za ta cire masa tsoro, saboda ba ta yadda za a yi tsoro da gaskiya su haɗu. Idan ya zanto bawa ya riƙe gaskiya, babu shakka, babu wani alkhairi da gaskiyar nan ba za ta jawo masa ba, babu kuma wani sharri da gaskiyar nan ba za ta tunkuɗe masa ba. Sannan da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan al-qunut din da'a da saduda da miƙauya ta za ta sa bawa ya zanto mai sauƙi nauyin haƙoƙin Ubangiji da suke kansa, haƙoƙin bautar Allah da yake kansa ne ya bauta masa shi kaɗai. Sannan da wanda zai samu wato karamatun nafs, zai zama mutum mai daraja a karan kansa, saboda biyayya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ƙasƙantar da kai ga Allah da zai yi. Duk wanda zai ƙasƙantar da kansa gaban Ubangiji ya yi wa Allah biyayya, ta Ubangiji kuma zai karrama shi, Ubangiji zai ɗaukaka martabarsa, zai ɗaga darajarsa saboda wannan da'a da ya yi. Yayin da mutum kuma ya zanto mai ciyar da dukiyarsa ne dan Allah, to a lokacin ya kuɓutar da kansa daga wulaƙanci da dukiya take jefa mai ita idan ya zanto bawanta. Yayin da bawa ya zama, yayin da mutum ya zama bawan dukiyarsa, to zai zama mutum ne mara daraja, wulaƙantacce, kuma dukiyar za ta riƙa ƙasƙantar da shi, za ta riƙa wulaƙantar da shi. Zai zama yana yi mata hidima ba ita take masa hidima ba, zai zama shi yake mata wahala ba ita take masa wahala ba. To yayin da ya zama ya ƴanta kanshi daga cutar ruwa, to babu shakka wannan ya samu ɗaukaka, kuma ya kuɓutar da kansa daga wulaƙanci da dukiya take jefa mai ita idan ya zanto mai riƙe dukiyarsa ne ba mai ciyarwa ba. A nan ne zai fifita taimakon ƴan uwansa mutane akan wani jin daɗinsa na karan kansa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yayin da ɗan adam ya kai wannan mataki, babu shakka wannan shine cikakken mai yanci wanda dukiyarsa bata masa rabaibayi ba, wanda dukiyarsa bata tsone masa ido ba, wanda bai fifita jin dadin sa akan bukatun ƴan uwansa ba. Wannan ita ce martaba da mataki da matsayi da al'ansar suka taka har Allah ya musu yabo. Wa yu'thiruna ala anfusihim, suna wato fifita wasu akan kansu, walau kana bihim khasasa, koda ko su suna da bukata sukan hakura da tasu bukatar dan su taimaka wa ƴan uwansu. Allah ce duk wanda aka tsare shi cutar ruwa, aka masa katanga da cutar ruwa, Allah ce to waɗannan su ne masu samun babban rabo. To saboda haka kaga waɗannan sifofi duka da Allah ya ambata, haƙuri da gaskiya da ainihin da'a ga Ubangiji da ciyar da dukiya da istighfari, neman gafarar Ubangiji, kusan rayuwa su ne suke ɗaukaka rayuwar mumini, kuma su suke gyara rayuwar musulmi. Yayin da suka sifantu da wannan, sukan fi ƙarfin dukkan wani abin da zai tunkare su, sukan yi nasara a dukkan wata gwagwarmaya da su shiga. Amma idan suka rasa waɗannan sihofi ko wasu daga cikinsu, to babu shakka sun samu wato tasgaro, sun samu tangarɗa cikin rayuwarsu. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gabatar da haƙuri, shi aka fara faɗa as-sabirina, aka ce masu haƙuri. Saboda me? Saboda sai da shi ne sauran suka yi wa, duka sauran abubuwan da aka ambata bayan haƙuri, sai a da kwai haƙuri za a iya yin su. In mutum ba mai haƙuri ba ne ba zai iya zama mai gaskiya ba, in mutum ba mai haƙuri ba ne ba zai iya zama mai da'a ga Allah ba, ba zai iya zama mai ciyar da dukiyarsa ba, zai iya zama mai bautar Allah ba, har ya tsaya yana noman gafarar Allah da daddare tsakar dare. Duk sai ya haƙuri, sai ya haƙuri, ya yaƙi zuciyarsa, ya yaƙi son zuciyarsa, to sannan zai iya yin sauran. Shi yasa aka fara da shi domin shi ne jigo. Ibn Ashur alayhi rahmatullah, bayan ya kawo tafsirin waɗannan ayoyi, sai yake cewa anan Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci tushen sifofi masu kyau na masu addini. Waɗannan su ne usulu fada'ilul mutadayyini, duk wata sifa mai kyau ta wanda Allah ya sa mai riƙo ne da addinin sa, waɗannan sifofi da aka ambata su ne tushe. Domin haƙuri shi ne ginshiƙin aikin dukkan ayyukan da'a, haƙuri kuma shi ne ginshiƙin gujewa dukkan laifuffuka, ya ce kuma gaskiya ita ce ginshiƙin samun istiƙama, tsayuwa kan hanya tautar, kuma gaskiya ita ke sawa a samu amincewa da juna a cikin al'umma, yarda da juna a cikin al'umma. Ba za a samu yarda da juna ba sai idan ya zanto ana da gaskiya, sai mutane sun zama masu gaskiya. Sannan kuma al-qunut, wato da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne lizimtar bautar Allah kamar yadda ya yi umarni a lokacin da ya yi umarni, da kuma kyautata ibadar, ce ibada kuma ta ƙunshi ibada ta zuciya da kuma ibada ta jiki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ciyar da dukiya don Allah, wanda shi kuma wannan shi ne yake haifar da taimako, taimakekeniya a tsakanin al'umma, da tallafawa mabukata, wanda kuma wannan wani kusanci ne na dukiya, wato wani kusanci ne, neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala, wanda dan adam zai nema da dukiyarsa. Yace almalu shaqiqun nafs, wato dukiya shaqiqiyar zuciya ce, dukiya shaqiqiyar zuciya ce. To Allah subhanahu wataala ya sanya maka dukiya, to zaka zuciyarka kuma ta kwallafa rai da wannan dukiyar. Saboda haka babu abinda za ka yi ka ceci kanka sai ta hanyar ciyarwa fi sabilillah. Sannan Ubangiji ya ƙara da neman gafara a lokacin wato ƙarshen dare, wanda shi ne yin addu'a, da wanda wannan kuma ya ƙunshi salloli da suke yi har zuwa wannan lokaci, sannan su yi ta addu'a. Domin a wannan lokaci kamar yadda muka ambata shi ne lokacin da yake tabbatar da ikhlasi a zuciyar bawa, kuma a wannan lokaci mutum yakan samu nutsuwa, domin babu kwaramniya, babu hayaniya, babu shagulgula. Sannan kuma tsayawa har zuwa wannan lokaci mutum yana bautar Allah alama ce ta cewa mutum ya himmatu, ya damu da sha'anin lahirinsa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan mu'minai da wannan sifa, sai da suka zabi karshen dare ya zanto lokaci ne da za su kibanta da Ubangiji suna neman gafararsa. Sannan Allah ya ci gaba da cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi. Wal mala'ikatu, haka nan mala'iku ba, wa ulul ilmi, da masana wato masu ilimi, qa'iman bil qisti, ira mai tsaye wato tsayayye da adalci. La ilaha illa huwa, babu abin bauta da gaskiya sai shi al azizul hakim, mabwayi mai hikima. Bayan Allah subhanahu wataala ya yabi mu'minai, ya yabe su, ya ambaci sifofin su na yabo, mu'minan da yake cewa alladhina yaquluna rabbana amanna har zuwa karshe, to kuma sai nan Ubangiji subhanahu wataala ya kawo dalilan imani na zahiri, ce shahidallahu, Allah ya shaida. Kalmar shahida ko kalmar shahada ta kunshi ilimi wato sani, ta kunshi magana, ta kunshi bada labari, ta kunshi bayani, ta kunshi hukunci, ta kunshi duka waɗannan ma'anoni. Sun ce shahida wato Ubangiji ya sani, Ubangiji ya faɗa, Ubangiji ya labarta, Ubangiji ya bayyana, Ubangiji ya hukunta. Duk kalmar shahida ta kunshi waɗannan ma'anoni duka. Shi yasa za mu ga maganganun magabata masu tafsiri daga cikin magabata, za mu ga maganganunsu suna kai kawo ne akan waɗannan ma'anoni. Shahida wani ya ce bayyana, wani ya ce kaza, wani ya ce alima, wani ya ce akhbara, wani ya ce a'lama, wani ya ce hakama. Duka waɗannan kalmomi ko waɗannan ma'anoni duk suna ƙarƙashin kalmar shahida. Kalmar shahida duk ta kunshe su. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya san cewa shi kadai ne abun bauta na gaskiya. Duk wani abin da ake bautawa abun bauta ne na ƙarya, ba na gaskiya ba. Kuma ya faɗi haka, ya zantar da haka, ya ba wa halittunsa labarin haka, ya kuma umarce su da su yarda da haka, ya lazumta musu wannan kalma. Cewa alzamahum kalimatu taqwa, ya lazumta musu wannan kalma. Saboda haka kaga ashe kalmar shahida duk ta kunshi waɗannan ma'anoni. Allah ya sanar da bayinsa, ya faɗi wannan magana, ya bayyana musu, ya hukunta musu, ya lazumta musu, ya umarce su da wannan. Saboda haka in an kara, in an fassara kalmar shahida da alima, daidai aka faɗa. In aka fassara ta da akhbara, daidai ne. Aka fassara ta da bayyana, daidai ne. Aka fassara ta da amara, daidai ne. Aka fassara ta da qada, daidai ne. Haka nan aka fassara ta da hakama, daidai ne. Haka nan aka fassara ta da alzama. Duka waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin kalmar shahida. Saboda haka Ubangiji ya shaida da wannan. Saboda haka shaidar Ubangiji duk ta kunshi waɗannan abubuwa. Shi yasa Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Madarijus Salikin yake cewa wannan aya ta kunshi ajalla shahada, tazammanat hadhihi al-aya ajalla shahadati, ta kunshi mafi girman shaida, wa a'zamaha mafi girmanta, wa a'dalaha mafi adalcin shaida, wa asdaqaha mafi gaskiyar shaida, min ajalli shahidin, daga mafi girman mai bada shaida, bi ajalli mashhudin bihi, yake bada shaida kuma da mafi girman abin da ake bada shaida a kansa. Yace to maganganun magabata a wajen fassara kalmar shahida ta duru suna kai komo alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbari. Su ne kalmomin da muka ambata din nan. Duka maganganun magabata wajen fassara kalmar shahida suna kai kawo ne akan waɗannan ma'anoni. Mujahid yace hakama shahida, hakama qada, Ubangiji ya hukunta, Ubangiji ya zartar. Haka nan Zajjaj a cikin ma'anin Qur'an yace bayyana, Ubangiji ya bayyana. Haka nan wasu suka ce a'lama wa akhbara, ya sanar, ya labarta. Ce to duka waɗannan maganganu da magabata suka yi wajen fassara kalmar shahida maganganu ne na gaskiya, kuma ba sa cin karo da juna, domin kalmar shahada duk ta kunshi waɗannan maganganu, kamar da Ibnul Qayyim yake faɗa, fa inna shahadata tatadammanu kalama shahidi wa khabarahu wa qawluhu wa tatadammanu i'lamahu wa ikhbarahu wa bayanahu. Duk ta kunshi waɗannan ma'anoni. Saboda haka kowanne daga cikin magabata yayin da ya fassara kalmar shahida ya faɗi wani ɓangare ne na ma'anar kalmar. Saboda haka in ka tashi sai ka tattara kalmomin, wato maganganunsu duka, sai ka ce duka waɗannan maganganu suna fassara wannan kalma ce ta shahida ba wai tunka da walwala bane suke yi a tsakanin su saboda Ibn al-Qayyim yake cewa dan haka shaida tana da wato matakai guda hudu mataki na farko shine sani ilimi da kuma kudurci ingancin abinda mutum zai bada shaida a kansa da tabbatar sa domin zaka bada shaida da farko sai ka san abinda zaka bada shaida a kansa sai ka yarda abinda da zaka bada shaida a kansa har zuci haka ne gaskiya ne ka yarda cewa ya tabbata kaga wannan shine mataki na farko mataki na biyu kayi magana ka furta wannan shaidar a jita daga bakinka ko da ko ba wani kace ka ga yawa ba amma ka zantar da ita maganar kanta koda kanka ka zantarwa koda kanka ka tunawa wannan wani mataki ne shi ma na shaida shine mataki na biyu sannan mataki na uku shine ka sanar da wani da irin abin da ka shaida ka gaya masa ka bashi labari ka bayyana masa wannan shine mataki na uku mataki na hudu shine ka lazumta ma wanda ka bada shaidar a kansa da abin da ka bada shaidar da shi ce wannan abu haka yake dole ne a yarda da shi to wannan duka matakai ne guda hudu na shaida wanda kuma fassarar wannan kalma daga bagatin magabata duk ta kunshi waɗannan matakai gaba daya saboda haka Ubangiji ya hukunta ya zartar ya cewa wato babu abin bauta da gaskiya sai shi shi yasa a wani guri Ubangiji ya amfani da kalmar ilimi ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah akai amfani da kalmar al-ilm ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta ka mataki na farko shine ilimi ka san abinda zaka bada shaida a kansa cewa Allah ɗaya ne babu wani abin bauta da gaskiya sai shi sannan a wani guri Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta ma kowa sai shi kaga wannan hukunci ne da Ubangiji ya riga ya zartar na cewa shi kadai ne abin bauta wani guri Ubangiji yake cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid fa iyyaya farhabu Ubangiji ya ce Allah ya ce kada ku riki ababen bauta guda biyu abin bauta kawai na gaskiya shine guda daya Allah subhanahu wataala dan haka fa iyyaya farhabu ni kadai za ku ji tsoro na haka nan Ubangiji yake cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ba a umarce su ba sai dan su bauta wa Ubangiji guda daya ilahan wahidan abun bauta guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu ya tsarkaka amma yushrikuna gaba abinda suke gabarin abinda suke shirka da shi haka nan a wani guri yace wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi amittakhadhu min dunihi alaha qul hatu burhanakum Allah ce ko sun riki wasu ababen bauta ne ba Allah ba to kace su kawo hujjojinsu da suke tabbatar da cewa akwai wani bauta ba abin bauta ba Allah ba haka nan a wani guri Allah ce la taj'al ma Allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula kada ka sanya wa Allah wani abin bauta daban sai ka zama abin zargi kuma wato abin tozartawa haka nan Ubangiji yake cewa fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna min almu'azzabin kada ka kira wani ka bauta masa tare da Allah sai ka zanto cikin waɗanda za a azabtar da su saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi ya shaida bi fi'lihi da aikinsa shi Allah cewa shi kadai ne abin bauta ta yaya Ubangiji ya bada shaida da aikinsa cewa shi kadai ne abin bauta dalilai da Ubangiji ya kafa ko ina wanda ido yake gani kunne yake ji hannu yake tabawa sassan jiki suka san da su masu tabbatar da cewa Allah ɗaya ne kuma shine abun bauta wannan dalilai Ubangiji ya kafa wanda dukkan wani mai hankali wanda yake da lafiyayyar fitra halittarsa ta asali tana tare da shi bata gurbace ba yana ganin waɗannan dalilai da Ubangiji ya kafa dalilin halittar samai da ƙasa da rana da wata da dare da yini da halittar dan adam da halittar dabba da ubangiji da halittar tsirrai da sauran duka abin ido yake gani waɗannan duka dalilai ne da suke wato kururuta shaida da cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne tilo wanda ya cancanci abauta masa ubangiji ya tabbatar da wannan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq da sannu zamu nuna musu ayoyinmu a cikin nahiyoyi da kuma karan kansu halittar kansu har ya bayyana gare su cewa gaskiya ne annahu alhaq cewa alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid zabe shi ubangijin kama cewa shi mai shaida ne akan komai dan haka ibnu taymiya alaihi rahmatullah cikin majmu'ul fatawa yake cewa shaidar ubangiji da bayaninsa da sanarwarsa da yake wa bayinsa akan kadaitakarsa yace takan kasance ta hanyar maganarsa wani lokaci kuma ta hanyar aikinsa ubangiji subhanahu wataala ta hanyar zancensa ya tabbatar da cewa shi kadai ne abun bauta ta yaya ya tabbatar da cewa shi kadai ne abun bauta ta hanyar zancensa ta hanyar aiko annabawa da Allah subhanahu wataala yi ta hanyar aiko saukar da littattafai da yawa annabawansa wadanda ya musu wahayi da cewa shi kadai ne abun bauta su sanar da bayinsa wannan Allah subhanahu wataala yana cewa yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ubangiji ke cewa yana saukar da malaiku birruhi min amrihi yana wato saukar da malaiku da wahayi na daga umarninsa ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa abinda yake gaya musu an anziru cewa ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni fattaqun dan haka ku kiyaye dokokina kaga anan shaida ce ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa akan kadai takarsa ta hanyar zancensa ta hanyar annabawansa da yake sanar da su ta hanyar wahayi da kuma littattafan da ya saukar musu kuma inji ibnu taymiya yake cewa abin ne sananne ta hanyar ganganku labari wanda ya zo ta hanyoyi da dama ya tabbatar da cewa annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko dukkaninsu babu wanda bai bada labarin cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta ba shi kadai ne abun bauta ba kowane annabi da yazo sai da ya kirawo mutanansa ne zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma labari ya tabbata ta hanyoyi da dama cewa annabawan da duka sun isar da wannan sako babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko da shi ya aiko shi ya boye wannan sako na ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan shaida ce da Allah subhanahu wataala ya bayar akan kadai takarsa ta hanyar zancensa shine annabawansa da ya aiko da kuma littafansa da ya saukar haka nan ta hanyar aikinsa a aikace ubangiji ya tabbatar da kadai takarsa shine abinda muka ambata da cewa ubangiji subhanahu wataala ya kafa dalilai da hankali yake iya riska yake iya gani wanda su kansu dalilan nan labari suke bayarwa cewa Allah ɗaya ne cewa ubangiji subhanahu wataala ɗaya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu a cikin sa akwai aya da take tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ɗaya ne tilo ba shi da abokin tarayya don haka duk wata halitta da kake gani a bayan ƙasa tana bada wannan shaida saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kafa shaida a aikace ya kafa shaida kuma a ta hanyar annabawansa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi dukkan wani abu da aka bautawa ba Allah ba to ƙarya aka bautawa an bautawa banza duk wani abu da mutum zai bautawa ba Allah ba to ya yi bautar banza ba abinda zai mora illa ya girbi mummunar tsiya ranar gobe kiyama Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir Allah ce haka saboda ubangiji Allah huwal haqqu shine gaskiya kuma lalle duk abinda suke bautawa ba shi ba ƙarya suke bautawa kuma lalle Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru mai girma saboda haka duk abinda wani ya bautawa ba Allah ba to ya bautawa sunaye ne na banza mata abudu da bindune he illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ba wani abu kake bautawa ba ba Allah ba sai wasu sunaye da kuka kaga ku kuka sa waɗannan abubuwa sunaye da ku da iyayenku amma Allah subhanahu wataala bai saukar da wata hujja akan bautar waɗannan abubuwa ba ko sun cika rubuta musu to wannan ita ce shaidar Ubangiji da ya bayar da cewa shi kadai ne abun bauta shaida ta hanyar magana sirrincinsa ta hanyar aiko annabawa da saukar da littattafai waɗanda suka tabbatar da haka da shaida a aikace ta hanyar halittun da yayi wanda kowane mai hankali yana ga wannan halitta kewaye da su kuma dukkan waɗannan halittu suna shailanta cewa Ubangiji shi kadai ne abun bauta to sai kuma shaidar mala'iku shine wal mala'ikatu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada da kuskure Allah ya ba mu Allah ya yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.